lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin
amin amin summa amin Allah amin amin summa amin ya Allah
Idan ana biye da mu cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun kawo muku Dr. Aisha Sani Faruk inda ta yi mana bayani akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa yayin da ake bikin yin hakan kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ware 1 zuwa 7 ga watan Agusta kowace shekara don fadakar da iyaye muhimmancin bada nonon uwa ga jarirai sabanin wasu nau'ikan abinci daga haihuwa zuwa wata 6 To a wannan makon kuma insha Allah za mu dubi matsalar cututtuka da suka shafi kwakwalwa. Sanadiyar billar cutar coronavirus masana sun yi hasashen cewa an sami karuwar wannan cuta a tsakanin maza. Wannan shi yasa muka samu muku bayanai akan matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Asma'u Abba Garko likitar kwakwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano.
Sai zamu iya cewa akwai rashin lafiyar da a wani jinsin ta fi yawa fiye da wani jinsin. A misali su rashin lafiyar maza sai ya zama ba a gane ta da wuri saboda ko sun je asibiti yawanci su ba kasafai aka fiye gano cewa suna da matsalar rashin lafiyar kwakwalwa ba. Sannan suna da dan abin hannun su wanda yana dan ba su kariya ga rashin lafiya. Sannan aure ma yana sa namiji ya samu kariya daga abubuwan da za su iya samun shi na rashin lafiyar kwakwalwa. To amma dai mafi yawan abin da ya ke kan gaba na rashin lafiyar kwakwalwa maza yawanci shine shaye-shaye. Shaye-shaye shine kan gaba a abubuwa saboda yawanci zaki ga kamar a misali hasashe ya nuna cewa namiji daya shine zaki hada da mata 12 masu shaye-shaye. Shaye-shaye da kinga tunda magana duniya muke yi ya hada da barasa da kuma sauran kwayoyi da ake amfani da su na yau da kullum.
Matasa a daina shaye-shaye domin kan kwaya yake haukatar da haka.
Su bayani
bismillah ya zambara. Zambara da sunan Allah.
Shine kamar ɗabi'a su akwai abin da muke cewa antisocial personality disorder sai kuma depression ciwon damuwa shi ma yawanci yana faruwa a maza amma yawanci ba a cika gane na maza kamar na mata ba saboda shi namiji yana da damuwa yawanci abubuwan da ya fiye yi shine sai ya zama baya ciki tare da mutane sai ya rinka kadaice kanshi wasu kuma sai su koma shaye-shaye da yawa mazan da suke shaye-shaye daga ciwon damuwa ne suka fara wannan shaye-shayen sannan wasu mazan kuma sai su zama mafadata wannan depression din ciwon damuwar da yake tattare da su sai sa su rinka zama su ta fada sosai har wani lokaci ke kai ga yanda maza ban cewa idan namijin da yake dukan matar shi yana da depression ba amma yawanci maza aggression wannan fadan da wannan wucin da za su rinka yi wani lokacin maza masu depression ne suke yi shi ma depression yana da
yana
sosai depression ai ciwon kwakwalwa ne sannan su ma kuma suna samun abin da ke cewa anxiety disorders kamar ciwo na fargaba shi ma ka rinka yawan samun damuwa da rashin da gaban kai ta yawan faduwa kana fargabar abubuwan da za su iya faruwa su ma maza suna yi to kuma still idan maza namiji yana da wannan fargabar yawanci sai kuma shi ma ya sake komawa shaye-shaye saboda in suka sha abin sai su samu wannan confidence din da za su fargabar za ta rinka raguwa da su sannan a yanzu a zamanance kuma abubuwan da suka kara zuwa a wannan abin din sun hada da internet addiction ya zan ce
kallon
kafafen sadarwa
kallon nashi misali kallon
ko kallo ko amfani da gadget na social media Instagram, Facebook ko game. Yanzu an zo duniya ta game, yawanci zaki ga za su iya zama kashe lokuta da yawa suna wannan game din. Ka bar aikin ka, ka bar iyalin ka, ka tafi wannan game din, shine abin da yake kan gaba a rayuwarka. Shi ma internet addiction shi ma duk abubuwa ne na ciwon lafiyar kwakwalwa. Sannan waɗannan sexual disorder aka ce da yake kawo ciwo a likitance, abubuwa ne da suke haduwa da yawa. Na farko dai kin ga shine gado. Gado yana tasiri sosai a abin da yake samun zuriya, abin da zai faru da su. Sannan kuma da abubuwa sinadarai na jiki da su ma za su iya caccanzawa da za su kawo irin waɗannan matsalolin. Sannan kuma akwai environment kamar muhalli, yawwa, inda mutum yake rayuwa ta yi wahala, ko kuma akwai access, zan iya samun abin da kayan maye din nan a kusa da ni, ko kuma akwai masu yi a kusa da ni. Kinga shi ma zai zama da wuri za a iya janyowa ne ma na shiga wannan harkar. Sannan kuma a lot of times wani lokacin stress ne, kamar wahalhalun rayuwa sun yi wa mutane yawa, makaranta ko halin da rayuwa take ciki, musamman yanzu da ake cikin rayuwa ta tsanani na kudunci da talauci da fargaba, da su ma za su iya kawo rashe-rashen lafiyar kwakwalwa haka.
To idan haka ta faru, menene mafi munin tasirin kafin kwakwalwan maza, musamman da iyalin su, ko ga mutanen da suke tare da su?
Yawanci za ki ga in dai wannan matsalar ta faru, to za ki ga an samu tawaya a rayuwa. Tawaya a rayuwa ya haɗa da mu'amalarka da mutane, mu'amalarka da dangi, da iyali, da gurin aikinka, da gurin sana'arka, da karatu ko neman ilimi da kake yi. Saboda haka a hankali tasirin wannan ciwon sai ya tattaɓo rayuwarka, sai ya tattaɓo waɗannan wurare na rayuwarka da yawa. Ultimately kuma sai ki ga gaba ɗaya kullum ingancin rayuwar mutum sai ki ga yana ta raguwa, saboda abin da ake sa ran mutum zai iya yi bai kai ya yi ba, ko kuma bai yi wanda mutane suke yi ba, shi nashi daban, wanda mutane suke sa ran zai yi daban. To kin ga dai ultimately abin da yake faruwa shine ingancin rayuwar mutum ne yake raguwa idan matsala ta taɓin hankali. Shi haka ko rigingimu, violence
shine violence,
rikici ko rigingimu da yawanci maza ne, rikici ko rigingimu yawanci su ma maza ne suka fi shiga irin waɗannan abubuwan. Shi yasa yawanci idan kika je gidan Brisbane za ki ga yawa-yawan su ma maza ne, maza sun fi mata yawa. Sannan kuma hasashe ba zan iya tuna ƙididdiga ba, amma dai ya nuna cewa waɗannan mazan da yawa da suka samu wannan matsalar, suka samu matsaloli har suka je gidan maza, yawanci su ma suna da matsalar lafiyar kwakwalwa. Abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shi ne, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shi ne, a Turanci ake ce mishi post traumatic stress disorder. Yawanci maza su suke fita, saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe, su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani. Su wannan PTSD din da na faɗa, post traumatic stress disorder, yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri, abu na tashin hankali. To su maza kin ga su ne za su je yaƙi, su suke zuwa yaƙi, su ne sojoji a misali, ko ba sojoji ba dai, su suke zuwa yaƙi, su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba. Saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su, sun riga sun faru, sun ma wuce, amma kuma za su yi ta dawowa mutum, shi ma sai ya zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan firgitar tashi. Shi ma wannan yana da nasaba sosai, yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu.
To Dr. Asama'u Abbagarko kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, a nan za mu tsaya. Idan Allah ya yarda, mako na gaba za mu kawo muku bayanai daga wajen masu irin waɗannan matsalolin domin mu ji yadda abubuwan suke. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Sarkin baiwa.